Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makiri. An aiwatar da gyaran huska da aka yi wa dokan umarnin shugaba Donald Trump na takaita balagulan wasu kasashe zuwa nan Amurka tare da samun zanga-zanga da wani lauyan ƴan gudun hijira shirya a wasu filayen jiragen sama a nan kasar don taimakawa matafiya daga kasashe shida da wannan dokar ta shafa. Amurka ta fara aiwatar da waɗannan sabbin dokoki ne da yammacin shekaran jiya Alhamis, inda ake buƙatar masu neman takardun na shiga Amurka ta visa daga kasashe shida masu yawan musulmi su kawo wato ƴan uwansu na ainihi ko kuma kasuwanci da suke a nan Amurka kafin a ba su izinin shiga kasar. Kafin fara wannan dokar, wasu manyan jami'ai sun yi bayanai inda suke nuna cewa ma'aikata na jakadu masu ba da izini ko kuma takardun izini na visa ga matafiya ko kuma su gudanar da yadda za su yi binciken nasu yadda ya kamata akan masu neman takardun wato visa na shiga nan kasar Amurka wanda za su fito daga kasar Iran, Libya, Somalia, Sudan da kuma Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewar hakurin Amurka ta zo ƙarshe game da Koriya ta Arewa yayin da yake ganawa da takuran aikinsa na kasar Koriya ta Kudu a fadarsa ta White House da yake jawabi a Washington tare da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in. Trump ya sha alwashin mayar da martani akan shirin makaman nukuliya da masu cin dogon zango wadda Koriya ta Arewa take yi. Lokacin dabarun haƙuri da Koriya ta Arewa bai cimma nasara ba, inji shugaba Trump a lokacin da yake nuni da irin salon da wanda ya gaje shi ya ɗauka. Ya ce an yi shekara da shekaru amma abu ya ci tura, a don haka ƙarshen gaskiya wato haƙuri ya zo ƙarshe. Trump da Moon sun yi saɓani game da irin matsin lamba da ya kamata a yi wa Koriya ta Arewa akan dakatar da wannan shirinta na makamin nukiliya. Waɗannan labarin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a a jiya Juma'a kan rage dala miliyan 600 a cikin kasafin kusan dala miliyan 800 da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kashewa wurin ayyukan kwantar da tarzoma a wasu ƙasashen duniya. Wannan mataki ya biyo bayan matsin lamba da gwamnatin Trump wacce take bada babban kaso na sama da kashi ɗaya cikin kashi hudu na kasafin sashen zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniyar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya tsere kan shugabancin majalisar a farkon watan Janairu wannan shekara ya yi kira ga a aiwatar da manyan canje-canje ciki har da ayyukan zaman lafiya. Shirin ayyukan zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake tallafawa sama da dakaru 100,000 wanda suka hada da 'yan sanda da fararen hula wanda suke ayyuka a wasu wurare 16 suna shan sukar lamiri cikin 'yan shekarun nan, inda ake zargin dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya da rashin da'a. Wasu lokuta ma ba su iya kare fararen hula kamar yadda ake bukata su yi, wani sa'ilin ma sukan kai ga cin zarafi su dan kansu ta jima'i. Ministocin cikin gida na Faransa da Jamus da kuma Italiya za su gana a birnin Paris a gobe Lahadi don taimakawa Italiya ta magance matsalolin kwararren bakin haure a kan tekunta. Italiya tana shan fama wurin magance kwararren dubun dubatan bakin haure, kuma ta yi barazana a baya cewar za ta rufe kan tekunta ga jirage masu dauko ko kuma masu ceton bakin haure wanda hakan kuma zai tilasta jiragen zuwa sauran kasashen Mediterania. Jami'an Faransa sun ce ministan cikin gidan kasar Gerard Colomb da takwaransa na Jamus Thomas da kuma na Italia Marco Minniti za su hadu da kwamishinan ƴan gudun hijira na kungiyar tarayyan Turai da ake kira Avramopoulos a Paris don tattaunawa akan wannan batun. A wannan shekara kadai Italia ta riga ta amshi bakin haure da suka kai 82,000 abinda ya sa kasar ta zama babban mashigan ƴan gudun yawanci ƴan gudun hijira wanda suke fitowa daga Afrika zuwa Turai. A daidai wannan lokaci kuma sama da bakin haure 200,000 ne wato 2,000 ne suka mutu a kan wannan balagurun daga arewa wato Afrika ta arewa.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai karin haske ne game da muhimmancin shayar da yara jarire nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shida. Shima rahoton mu na biyu zai mana magana ne akan yadda za a rage mace-macen yara ƙanana ƴan ƙasa da shekaru biyar. Rahoton mu na uku zai yi magana akan rigakafin yau da kullum da ake yi wa yara ƙanana domin ƙara musu ƙarfin garkuwar jiki da zai kare su daga cututtukan da ke hallaka su. Rahoton mu na hudu zai yi mana bayani akan ziyarar da wata ƙungiya a Bauchi take kaiwa kafafen yaɗa labaru domin wayar da kan al'umma yadda za a iya rage mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Baya ga wannan rahotannin, akwai mu da ci gaba da bayani daga Alhaji Shehu Muhammad Makarfi, jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tabowa da mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Umi Aisha Nasiru El-Rufa'i ta ƙullayi da cutar a jihar Kaduna. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaira Mamman Nasir.
Masana harkar kiwon lafiya sun kara fito da muhimmancin shayar da jarire nonon uwa tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shida wajen ba su kariya daga cututtukan da ke hallaka su. Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarshen rahoton.
Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa, Malama Rabulawan ce ta bayyana haka yayin wani gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya cikin asibitin.
Shayar da yaro nono zalla yana da babban muhimmanci daga haihuwarsa har zuwa wata shida. Dama kuma matan in sun zo awo yawanci ana fadakar da su akan wannan matsalar ta shayar da yaro din nono zalla har zuwa wata shida. Shi nono yana da wasu sinadarai waɗanda waɗannan sinadaran suna kare ƴaƴanmu daga duk waɗannan cututtukan da yaro zai gamu da shi. To saboda haka shi yasa kuma su yawanci garkuwar jikin su ba ta da ƙarfi yaran nan an haife su. To saboda haka shine aka fi so uwa ta shayar da ɗanta nono zalla kafin zuwa har wata shida. Saboda in har ba haka ba ta yiwu za ta zo ta yi ta bashi wani abincin yana ci yana hana kuma ƴaƴanmu ma za ka ga shi waɗanda aka shayar da su nono zalla ɗin nan sun fi lafiya. Za ka gan su sun bambanta da waɗanda ake ba ake haɗa musu da wani abincin. Saboda wannan nonon rigakafin da abubuwan kuma da suke cikin shi ya fi wanda zaka ba yaranka abinci. To saboda haka shi yasa muke fadakar da iyaye tun suna da ciki cewar ya kamata in sun haihu ake gwada musu abincin da ya kamata su kansu su ci don su samu isasshen nono wanda za su ringa shayar da ƴaƴansu yanda za su shayar da su har zuwa wata shidan nan ba tare da wannan ba. Kuma zai yi wuya yaron duk da aka shayar da nono zalla zuwa wata shida zai yi wuya ka ganshi yana samun wasu cututtuka ko kuma ma ya gamu da wannan gudawar da kananan yara suke yi. Yana kare yaro daga wannan cututtuka.
Yawancin mata suna ga ai wata shida yaro bai sha ruwa ba kamar akwai rishin tausayi a ciki ne zaki ce a game da wannan.
A game da wannan yawanci mata suna da wannan matsalar suna cewa ya za a yi abin yaro har wata shida bai sha ruwa ba. To dama ana fadakar da su tun suna da cikin cewar nono yana da isasshen ruwa a cikinsa wanda wannan ruwan zai isar da yaro ba tare da kin bashi ruwa ya sha ba. Saboda in har ma ya kasance uwa tana ba ɗanta ruwa ta haɗa mishi da nono to gaskiya yaron nan baya samun sinadaran cikin nonon nan wadatacce. Saboda in har yawanci matanmu suna da wani ɗabi'a da zarar yaro ya tashi daga bacci sai a ɗau ruwa a ɗaɗɗaka mishi. To idan har kika cika wa yaron ki ruwa a ciki babu yanda za a ya sha isasshen nono wanda zai ishe shi saboda cikinsa dama ya riga ya ƙoshi da wannan ruwan. To amma in har kika ba shi nonon nan isasshe wannan ruwan da yake cikin nono sinadaransa da kuma shi ruwan kansa ya wadatar da yaro kuma za ki ga yaron ki babu abin da zai same shi insha Allah.
Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa Malama Rabilawan kenan. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar hukumomi ne suka ɗauki matakai na kare lafiyar yara daga cututtukan da ka iya hallaka su. In ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Gwamnatin Nijar tare da ba da kulawar likitoci sun ɗaɗɗamarar kare lafiyar ƙananan yara duka inda suke ta hanyar wata fasaha ta aiki da wakilan al'umma da za su raba magunguna na cututtuka kyauta ga ƙananan yara masu tsara ga asibiti domin kauce wa idolin magungunan titi da ake saidawa. Malam Manzo Zanair shugaban sashen kula da ƙananan yara a cikin jihar Maradi.
Za a zaɓi mutane wanda za a ba su horo sai a riƙa ba su magani kamar na masassara, magani na zawo, magani na majinar gaba sai ka ba yara ƙanƙana. Duk lokacin da wannan cuta ta samu yaro sai a kai gurin su bada.
Kenan likitoci akwai wata matsala da kuka tsinkayo?
Sai matsalar da muka tsinkayo kamar wanda kuka sani ne likita tawa mutane nisa wasu wanda akwai garin da ya yi kilo shida kan mutum ya tafi likita. Kenan haka nan kun ga ba mutane da yawa za su tsaya su tafi likita sai dai su tsaya suna shan magani irin wagana mu na hanya da ake ta yan kemis muka ba su magani. Kenan za mu rika zuwa lokaci muna binciken su mu ga abin da suke.
Za a ce akwai bankin maganin takamaimai don talakawa ba sai sun saya ba?
Shi ai duka magani ne a rikan kanawa da yaron da bai kai shekara biyar ba kyauta ce ake bada.
To kenan su ne zai mai kushi jira ga mahalar ta tara?
Gama ta taro abin da muke jira gare su daga a horon da za mu ba su ɗauke shi da muhimmanci kuma suka je su ba da shi yadda mu muka ba su.
Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Karamar hukumar Ronin jihar Jigawa na samun nasarori wajen aiwatar da rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara da ke faɗin ƙaramar hukumar. inji wakilinmu Halimatu Abdullahi.
Yayin da har yanzu ake ƙara fuskantar matsaloli game da cututtukan da ke samun ƙananan yara, musamman ma a yankunan karkara, da saƙin mai da hankali wurin ba su alluran rigakafin yau da kullum yadda ya dace, a ƙaramar hukumar Ronin jihar Jigawa ana samun ci gaba game da yadda iyaye ke kai yaransu asibiti domin ba su alluran rigakafin, kamar yadda malama Hafsa Ja'far, ɗaya daga cikin jami'an da ke ba da alluran rigakafin da ke asibitin, ta bayyana.
Mu dai gaskiya muna samun ci gaba a kodayaushe, saboda duk lokacin da suke zuwa awo muna faɗarkar da su, wannan awon yana da muhimmanci. Kuma bayan wannan ha'ilo, idan Allah ya sauke su lafiya, su dinga kawo mana yaransu rigakafi, saboda yana da muhimmanci. Akwai maganin sarƙe haƙora a ciki, akwai kuma na kenda, akwai na yellow fever, akwai kuma na sabuwar allura ce da ta shigo da ake ce mata PCV, ita ce ta pneumonia da ake faɗakar da su. Duk muna faɗakar da su akan haka.
Kamar a rana kuna samun mace nawa a nan asibitin Roni wadda suke kawo ƴaƴansu rigakafi?
Kamar duk ranar Talata da muke samu, muna samun farkon haihuwa, muna samun kuma revisit wanda ake cewa su zo bayan sati hudu. Kamar misalin aka hada su, muna samun kamar 40, wani sa'in 35, wani sa'in 50, wani sa'in 60, ya danganta ga inda suke zuwa. Muna zuwa gidajen da kansu bai waye cewar su ringa kawo yaran su rigakafi ba, ko gidan biki ko gidan suna, muna dan zuwa muna dan fadakar da su. Kuma muna sa ana shela a cikin gari su ringa kawo yaransu rigakafin.
Malama Hafsa Ja'far kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Ita ma ƙungiyar HC3 mai fafutukar ganin an inganta lafiyar mata da ƙananan yara da ke jihar Bauchi ta kai ziyarar neman goyon baya ne ga kafafen yaɗa labarai da ke Bauchi domin faɗakar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Girbu na da cikakken rahoto.
Da yake bayani coordinator yaɗa labarai a ƙungiyar Ustaz Zakar Hassan Galadima.
To abinda yake tafiya tare da mu shine cewa mun zo ne domin mu gabatar da manufofin wannan kungiya na advocacy ko group wanda muke wakiltanta, wanda wannan advocacy ko group din nan aikin da za ta yi shine fadakarwa da wayar da kai na al'umma akan harkan lafiyar mata da kuma yara. Sanin kowa ne ya sani a halin da muke ciki a yanzu, yanda yara suke mutuwa, yara suke kamuwa da cututtuka, wanda sanadiyan abubuwan da suke jawo waɗannan cututtuka da mutuwan nan za a iya ƙaurace musu, ta yadda rayuwar yaranmu da matanmu zai inganta kamar yanda muke gani muke ji a ƙasashen da suka ci gaba, wanda su har sun manta da cewa mace ta ɗauki ciki kafin ta haife ta mutu, su sun manta da irin wannan yayin ma. Sannan kuma da yaro ɗan ƙarami ya kamu da cutar yunwa ko kuma cuta wanda za a iya dai magance ta, magance kamuwanta ma, su waɗannan ƙasashen har sun manta da irin waɗannan al'amura. To mu me zai hana a society mu ya kasance mun yi hoɓɓasa wajen inganta lafiyar yaranmu da matayenmu, ta yanda mace za ta ɗau ciki ta raini cikin nan ta haife shi ta shayar da shi cikin ƙoshin lafiya. To ganin cewa kafafen watsa labarai kuna da mahimmanci sosai, kusan ku ne limamai na isar da dukkan wani sako na alheri, shi yasa aka ga ya dace mu kawo muku ziyara waɗannan kafafen watsa labaru namu, mu kawo muku ziyara domin mu bayyana manufan wannan tafiya, ta yanda idan muka zo za mu yayata bayanai akan wayar da kan al'umma, za ku ba mu haɗin kai.
Ustaz Zakar Hassan Galadima, coordinator labarai, da suke bayani shugabannin gidan talabijin da rediyo na jihar Bauchi Alhaji Idris Ibrahim Shell.
Ina mai matuƙar farin ciki da karɓan wannan committee din, kuma shi mai jawabi wato coordinator ya yi jawabin da ya toshe ko ta ina duk hanyoyin da zan fito ya toshe. Na farko aikin da kuke yi ba ƙaramin aiki ba ne, kuma duk mutumin wanda yake da bukatan ganin ci gaban jihar Bauchi zai mara muku baya, tunda abin ya shafi lafiya mata, yara da dai sauransu. Mu kanmu a matsayinmu na gidan talabijin, mu ma muna ta kokarin wannan kamar yadda ka faɗa. Babu shakka ba za mu so ma ko da wanda ake biyan ma a ce mu yi shi kyauta.
Da na gidan Radio Nigeria Glove FM Bauchi, Alhaji Aminu Tahir Goggo.
Ina mai nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci har aka gane muhimmancin mata cikin al'umma. Mata sun kasance a cikin ukuwa a cikin shekarun da suka wuce. Dama ce ba ta da ƴanci ta je ta yi awo in tana da juna, ko da mijinta na so, zaka ji uwarsa ta ce ita ba ta yarda ba, ko kuma a'a ita ubanta shi ma ya ce bai yarda ba. So ba su haka a gidansu, duk ba a je asibiti ba, ba a yi wani awo, ba a je wani ko ina ba, haka aka haife su kawai a gida. To kaga irin wannan a yanzu, saboda shigowar mutane irin ku a cikin irin wannan awo, za a yi eliminating din sa ne ma gaba daya a doron kasa da ikon Allah.
Shugaban gidan rediyon Glove FM da na BATB kenan. Ganan ziyaran ta mika gidan rediyon Bauchi, wato BRC. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. A jihar Neja ana ci gaba da fadakar da al'umma muhimmancin amfani da gidan sauro domin rage kamuwa da cutar zazzabin malaria da cizon sauron ke kawo shi. Mustapha Nasiru Batsari na dauke da cikakken rahoto.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake kara samun yaduwar sauron a sakamakon shiga yanayi irin na damana. Uwar gida Mary Dawaba ita ce jami'ar yaki da cutar zazzabin cizon sauron a jihar Naija.
A gidan sauron ne ya kamata ka fadakar da mutane su san amfanin gidan sauron nan, kuma muka bi kauyuka ana fadakar da mutane a yi amfani da gidan sauro, saboda shi ke kare jama'a ga cizon sauron karan kanta. Sannan kuma idan aka rataya shi bayan ya samu sa'a 24 aka shanya, in aka rataya shi za a samu kariya sosai, don ko wanda ma bai kwana cikin ta ba, inda yana cikin ɗakin shi ma yana da kariyan wannan, saboda idan sauro ya zo ya fada kan gidan sauron nan mutuwa zai yi. Sannan kuma wasu kwari ma a cikin daki su ma suna mutuwa. So yawancin mutane idan aka ce su rataye wannan gidan sauron, sai su ce wataƙila lokacin sanyi ba sauro, sannan kuma in sun rataye sai su ce akwai zafi. Amma ya kamata mutane su san amfani shi, cewa idan ka kwana cikin gidan sauron nan, sauro ba zai cije ka ba, kuma ba za ka samu zazzabin cizon sauro.
Haka zalika madandawa ba ta ce suna mai da hankali wajen fadakar da mata masu juna biyu akan mahimmancin zuwa asibiti ta yadda za su samu kariya daga cutar ta malaria.
Kuma mun ce duka mata masu juna biyu su je asibiti idan cikin nan ya kai 20 to 24 weeks, za a ba su wasu tablet wanda zai kare su ga zazzabin cizon sauro sanda suke da juna biyu, watan sulfadoxin paracetamol kenan. Idan aka ba su bayan sati 4 za su sake ba su, sannan za a yi ta shan shi akai-akai haka nan har Allah ya sa mace ta soka ba za ta samu zazzabin cizon sauro.
Tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake bi wajen kauce ma yaduwar cutar ta zazzabin cizon sauro, kamar yadda madandawa ba ta yi ƙarin bayani.
Mun kuma mun faɗakar da jama'a duka al'umman Niger State cewa a rinka gyara wuri, kamar a tsaftace muhalli haka nan. Abinda ya kamata inda sauro ke kwanciya a tabbatar cewa babu ruwa wanda zai yake taruwa a wurin, don sauro fa ruwa yake, sauri mai sanyi-sanyi. Amma an mutane suka gyara mahallinsu za su tabbatar cewa sauro baya hayayyafa a wurin.
Ko baya ga wannan dai, jami'an kiwon lafiyar na ci gaba da fadakar da jama'a a jihar Niger akan hanzarta zuwa asibiti da zaran an ji ba daidai ba, domin tantance kowace irin cuta ce ke damunsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shin kowane dalili ne ya sanya mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Ummi Aisha Nasiru ‘yar Rufai ta ɗaure yaƙi da cutar tamowa a jihar Kaduna? Alhaji Shehu Muhammad Makarfi shi ne jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tamowa da mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna ta daure yi a jihar Kaduna.
Wannan hubasan da aka yi wanda mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna take jagoranci wani abu ne wanda an dade ana kansa amma ba a samu wani wanda zai ce bari mu ci gaba ku biyo ni ba. Abin sha'awa a cikin tafiyar da ake yi din an faru da kananan kuma guda biyu Zaria da Makarfi. Yanzu shirin ya ƙara gaba, zai shiga Igabi, zai shiga Kaduna ta kudu, ta Kaduna ta arewa, zai shiga Hacikun, daga nan kuma har sauran kananan hukumomin jihar Kaduna. Babba abin bari ci a cikin wannan shine duk abincin da ake cewa ana nema din don a ba yaran nan, sai muka gano ashe muna da su a cikin jihar Kaduna, muna da su a ƙauyukan mu, muna tare da su a ɗakunan mu, amma yadda zamu hada su mu ba yaran ya tsira daga wannan shine ya zama matsala. To amma dai yanzu alhamdulillahi tunda gwamnati ta daukan maga kanta tace za ta iya tinkari wannan abin da kanta ta siyo magungunan da ya kamata a ba yaran nan. Kyauta ake bayarwa, an raba asibitocin nan da muka zaba guda biyar, a guda shida a Zaria, guda shida a Makarfi, ana bayarwa kuma za a shiga sauran waɗansu kananan hukumomin. Kuma yaran da ake bayarwa alhamdulillah daga sanda aka fara ba yaro daga satin farko, ran da aka ce yayi sati na 8 ka zo ka ganshi wala ka ce shine aka kawo kamar sullan kara sati 8 da ya wuce ba, bukata tana biya alhamdulillah. Abinda muke bukata a cikin wannan shirin shine haɗin kan sauran al'umma, masu ruwa da tsaki, matar da ke cikin gida da mai gidan da ke yawo a titi yake neman abin shi ke kawowa gida, da kai da kake shirin wannan shirin da mai sauraron duk gaba daya, kowa ya bada gudunmawarsa. Gudunmawar da za a bari shine kowa ba shi hakkin sa. Karamin yaro da ke gida da ake ginin sa yanzu ya fara rarrafe, yanzu aka yaye shi a nono, zai fara rarrafe, zai fara tashi, shi yake neman kayan gini, shi yake neman sumuntin aikin gini. Shine kuma abin nan da kai kake ci a waje wanda shi yaron baya samu, wanda kake ci a wajen mai shayi da wannan tsirin da kake ci a waje shine yafi bukata. Yanzu kai an riga an gama gini, yanzu kai yanzu malami za ka ƙara gina a jikinka, yanzu an gama sai dai fenti da yabe, amma shi yaron da aka haifa yanzu yake shan nono, uwarsa tana bukata dan ya tsotsa a jikinta, shi ma yana bukata dan ya samu ya fara rafe, tashi ya miƙe da lafiya da kuzari kaman kowanne yaro. Wannan shine umme dakin gwamnati ce ta ji ta gani za ta wuce gaba, mu bi ta a baya a sanar da mutane, kuma a jagorancin fada da wannan tamuwar, domin ba wani fada bane wanda yake ya gagare mu, a fada ne kawai wanda kana zaune ka miƙa wuya ka ce in ma za ka yanka ni yanka ndidi nan gurin, bayan ku za mu iya yaki da wannan ciwon tamuwar. Wannan shine babban muhimmin sakon da mutane kamata a ce ya isa gare su.
Alhaji Shehu Muhammad Makarfi kenan, jami'in shirye-shirye na shirin yaki da cutar tamowa, da mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajja Ummi Aisha Nasiru El-Rufai ke yi a fadin jihar ta Kaduna. Ibrahim Alfa Ahmad Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.